Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na ko na gauta wanda bisa al'ada ke dauke da tsantsan rayin yan siyasa na kashin kai dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa Salisu Bafai sunana tare da abokin aiki
Ibrahim Isa dan uwarano
sai a biyo mu
Mallam Salisu ya kasa take ciki.
To kasa tana nan dan uwa karkashin jagorancin mulkin jami'ar APC.
Gwamnatin next level ko?
Next level an shiga kam kuma gwamnati ce da tace za ta dora akan waɗannan mulkoki guda uku.
Wato samar da aikin yi
da kuma daƙile matsalar rashin tsaro.
Eh da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa.
To har yanzu dai kusan a iya cewa tana jika musamman ga bangaren ƴan hamayya da suke ganin gwamnatin matsalar tsaro ba aka ba.
Wannan haka yake idan kaga za a iya cewa kamar an sauyawa gambo kafa ne inda ƴan adawa suke fada.
Tunda ka san an gaji gwamnati ne a lokacin da ake tsaka da rikicin Boko Haram.
Wannan haka yake
musamman a yankin arewa maso gabashin kasar nan.
Wannan haka yake da ma wani bangare kadan da na burbushi daga jihohin kudancin Najeriya ba.
Yana da alaka da yadda ake ganin yawaitar sace-sace musamman ma ga dan adam a wannan lokaci dan uwa.
Wato na fahimce ka garkuwa da mutane da ake yi.
Wanda kuma abin ya ta'azzara ya kai jallin da a yanzu har gida ake shiga.
Kware da gaske da rahotanni. Kaga rahotanni daga jihohi irin su Kaduna din nan. Kaga duka ita ma a arewa maso yamma take amma ana samun yadda za a ce an je har cikin gidan mutum an nuna bindiga ga iyalai kuma an tafi da waɗanda za a tafi da su kuma ba tare da an iya samun nasarar kama waɗanda suka je su kai wannan aiki
har nan jihar Kano dan uwa baka kai da nisa ba dama kuma yankin jihar Zamfara da Sokoto ka san da yankin Katsina
dama su kuma nan kaga sun yi shura ne daman da ƴan bindiga
wanda kuma a yanzu haka gwamnonin waɗannan jihohi sun dauki damarar ganin cewa sun daƙile waɗannan matsaloli
to irin wannan kuduri shine ya fito daga gwamnonin kudu maso yammacin kasar nan
wato idan ka ce kasar Yarbawa baka yi kuskure ba
wannan haka yake kaga dukkanin gwamnonin da ke jihohi irin waɗannan yankuna sun yi hadaka wurin tabbatar da kafa wata runduna ta tsaro ta musamman
maimakon ɗaiɗaikun su
domin manufar yaƙi da dukkanin al'amura da suke da alaka da tsaro kamar yadda ake gani a irin waɗannan yankuna
babu shakka jihohi ne da suka haɗa da jihar Lagos da jihar Ekiti
da kuma Ogun da Osun
da kuma Ondo sai Oyo
wannan haka yake
wanda suka hadaka suka dunkule waje guda domin tabbatar da tsaro a wannan yanki
wannan Salisu batu ne da yake fita ta bakin babban mashawarci ga gwamnatin jihar Oyo wato Fatai Owosani
wanda ke tabbatar da wani suna na musamman da suka yi wannan runduna
wai shi operation Omotokun ba tattauna da shi ne a wannan kafa ta channel television
babu shakka
eh kuma kaga yayi bayanin cewa akwai waɗanda suke wa shi kansa wannan suna Omotokun gurguwar fahimta wanda suke ganin kamar ya saba da yadda ake gudanar da mulkin jama'a da kuma shi kansa yancin dan adam
to kaga magana ce mata mutanen su na can kenan
wannan haka yake
to kuma al'amarin kalubalen bai tsaya gare su kadai ba domin ko a wannan yanki namu na arewa akwai ƴan siyasar mu irin su Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila
wannan haka yake kaga shi ma yana daga cikin waɗanda suka kalubalanci shi wannan manufa
wanda yake ganin ya saba da manufofi na gwamnatin jami'ar APC wanda a ganin sa kamata ya ce waɗannan jihohi kowace ta koma domin ta bayo kanta kariya
wannan abu da suka yi abun turne abun Allah wadai ne kuma wannan ya sake nuna haluwa da dabi'un su cewa ba sa tunanin kasan nan sun fi tunanin yankin su da al'umma su kawai suke tunani bai kamata a ce shugabanni sun ringa irin wannan tunanin ba abin da ya kamata koma jihohin su jiha ita ce kundin tsarin mulkin kasa iyadda da ita su bawa hukumomin tsaro na ƴan sanda da sojoji da kowa gudunmawa yadda za a samar da cikakken tsaro ba wani abu wanda zai kawo barazana ta rarrabuwar kawuna ba to idan sauran al'umma su ma suka dauki haka ya za a yi kuma yanzu a cikin jihohin nan nasu gaba ɗayan su kabila ɗaya ne to wanda ba daga wannan kabilar yake ba kuma yake zauna a wannan wajen ai dole ya zauna cikin tashin hankali da dardar dole ne a fito a nuna rashin jin daɗi a kuma nuna cewa su yi gaggawar rushe wannan al'amari da suka yi a bawa jami'an tsaro gudunmawa a haɗa kai da gwamnatin tarayya domin samar da tsaro na bai ɗaya don haka ya kamata mutane su farka irin wannan tsiyace-tsiyace suna nan za su fara fitowa dole mu fito mu ce a'a domin da an zo da irin wayannan abubuwa muka yake su kuma Allah ya bamu nasara akan sa yanzu ma ina ganin jama'a su yunkuro su ce a'a demokradiya ake yi iyaka gatan mu shine kasan nan ya zama na tsarin tsaro yana hanun gwamnatin tarayya
to wajikila honorable a iya cewa fa la'akari da yadda suke ganin sakacin gwamnatin tarayya ta fuskar rashin bada tsaro ingantacce kusan shi yake haifar da abubuwan da ake gani a yankin arewa musu yammacin wannan kasa ba a tunanin sun dauki wannan mataki ne gudun kada su ma abin ya kai gare su
kai na duk wannan rashin tsaron ya fito ai duk tacan haka abubuwa a da an san satar mutane ba satar mutane ba daga kudancin kasar nan ya fito ba duk abubuwan da suke faruwa kashi 70 cikin 100 daga can suke yazo nan mu ne ya kamata mu tsaya mu kalli yanda muke tafi da gwamnatocin mu abin matukar muhimmanci a wajen mu shine muna da fadin kasa muna da yawan al'umma shi yasa aka kirkiri kananan hukumomi muke da tsari wanda ake tafiyar da yadda za a ga shiga da fitar al'umma da tsarin zamantakewarsu da kaiwa da kawowarsu
to kaji honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Samele sai dai kuma mai sauraro zai mana biyo mu bashin mafita wanda nan gaba kadan a cikin shirin zamu je ga wannan bangare
to kafin wannan dan uwa ka san dadin dadawa
duka dai kan manufofin gwamnatin APC
haka akwai batu na kaudar din talauci a tsakanin al'umma
wannan haka yake tsari na jin kai da tallafi ba
wanda daga ciki akwai ciyar da yan makaranta a mataki na primary da gwamnatin tarayya take yi
wanda da gaske ka san tsari ne na hadin gwiwa da aka ce za a yi shi tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi
wanda anan Kano ake ganin akwai matsaloli musamman ga waɗanda aka ba wa kwangilar cerwa
ɗaya daga cikin waɗanda suka dauki gabaran wannan aiki a bangaren mata in baka manta ba a shirin mu da ya gabata ita ce ta zo ta koka
wato Hajiya Rakiya Idi
wanda kuma kaga wannan kalamai nata su suka janyo shiguwar Hajiya Sadiya Abdullahi wanda take mata martani kan waɗannan kalamai da ta faɗa
ka'ida ma bata cikin Avengers na ƴan dala saboda mu sakamakon jajircewa irin na shugabannin mu da kole mu ma ba a bayawa amma saboda jajircewar su a wannan watan an fara ba mu lemu kuma mu muna jin dadin mu'amala da su saboda dukkan haƙi suna cire mana zamu je mu ciro kuɗin mu a banki insha Allah za su sanar da mu mu zo mu dau abinci a ƙarƙashin hukumar manoma anan muke siyan abincin mu kuma muna yin abincin mu yadda ya kamata suna ba mu shawarwari
ina kike kai abincin
ina kaiwa makarantar dan dishi
ita waccan da tazo tai magana kin ce ba ku santa
bane ba mu santa ba ta cikin list din mu kwata-kwata na ma'aikata ma
duka karamar hukumar ku
karamar duka karamar hukumar ta da
zarge-zargen da tayi daga ina ya taso
ba mu san daga inda take ba saboda a gaskiya mu muna samun kulawa da kuma jajircewa shugabannin mu ba su taba biyo mu da cewa wai mu zo mu bada wani abu ba sakamakon wannan shugabanci da aka saki
amma idan babu rami me ya kawo hankali da ramin sakamakon ta ce ana yi za a zo ana yin wasu abubuwa ba daidai bane wa take kira ga mahukunta da su tsawata
muna kira da mai girma gwamna wannan magana ba haka yake ba saboda gaskiya shugabancin mu alhamdulillah muna jin dadin mu'amalan mu da mutanen dala abin da ita so babu wata hukuma na bangare da zai yi taron da wata hukumar bata sani
to Hajiya Sadiya Abdullahi kenan wanda ke tabbatar da cewa haƙƙin suna zuwa kai tsaye daga gwamnatin tarayya ba tare da samun tsaiko ba
to duk da haka kaga ba a rasa waɗanda suke jin cewar dama fa gwamnatin Kano za ta aika
musamman ma a batun gazawa da ake gani na ci gaban harkar makarantu
Ibrahim Ahmad Umar shine izo da wannan tambayi
na ɗaya ba su suka ba da aikin nan ba na biyu mai girma shugaban ƙasa yana haka domin ƙuri'ar da jihar Kano ta bashi haka yaso motoci na fire service aka yi hakin din su duk da dai gwamnati aka ba aka goge federal game kamar yadda naji aka fara yada labarai to abinda muke kira muna kiran EFCC da ICPC wannan tsohon speaker wannan zargi da ake masa idan ta tabbata gaskiya a kama shi ai masa hukunci kamar yadda ake kona
wani zai ce Ibrahim Ahmad Umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke hidimar dafa wancan abincin ne
ai daga gurinta naji kuma mu ne tsatson general Muhammadu Buhari anan nake kira da komanda lallai aiki ya same shi kamar yadda ya jajirce a ci gaba da zakulo aiki na mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari
ina ce gwamnatin tarayya ce ta bada aikin su kuma wannan baka gani kamar nasa kawai sanya idanu ne za a iya cha laifin na ita gwamnatin
waye sa shi tunda suke dafa abincin na federal government an taba samun felewa
ka babu hadin gwiwa ita ma gwamnatin
babu wani hadin gwiwa idan da akwai hadin gwiwa ka taba ji gwamnatin jihar Kano ta zo ta yi magana tana ce da mutane propaganda ce mun fada ba sa yi
to kaji Ibrahim Ahmad Umar
anan jihar Kano kenan
to kaga wannan dai tsari ne anan jihar Kano da ake ganin sa gashi nan wani iri
wanda ake ganin ya saba da jihar Jigawa kamar yadda honorable Bala Chamu a matsayin sa na shugaban committee ciyarwa a wannan jihar ta Jigawa ke tabbatar da yadda suke sauke haƙƙin al'umma a wannan bangare
a farko muna da mata wajen sama da 6000 da suke aikin nan na dafawa yara abinci saboda yawan da kuma yaduwar abun. A halin da muke cikin zamuna da sama da mata sama da 8500 wanda suke ciyar da yaran nan a wannan jaha sakamakon an dauka a yada abun kuma ana ciyar da yaran nan ne duka daga aji daya zuwa shida a kowace rana kamar da gwamnatin tarayya ta tsara musamman idan gwamnatin tarayya ta biya kuɗi sannan gwamnatin jaha ta cika abin da take bayarwa don a ci gaba da wannan shirin. Kuma abin sha'awa shine tunda aka fara wannan ba wani watan duniya da ya tsallake wanda gwamnatin jihar Jigawa bata cika wannan alƙawarin ba. In fact ta masa shi a cikin tsarin
ita tarayya
tunda aka fara program matukar sun bayar idan an bada kuɗi a ciyar da yara da gwamnatin jihar Jigawa za ta bayar.
To kaga dai wannan al'amari ya fara daukar hankali
sosai kuwa tunda ana ganin manufofi ne da gwamnatin tarayya ta zo da su wanda kuma kowace jiha ana da buƙatar a ga cewa ta tallafa ta taimaka domin a kai ga gaci.
Wannan hakke to ba za dai mu tsahirta ba in dai abubuwan suka ci gaba da faruwa mu ma za mu ci gaba da gunsa ma sauraro.
Babu shakka.
Kafin nan akwai irin su sala kala kawo.
Wanda su kuma a koda yaushe suna kokarin bawa gwamnatin jihar Kano kariya dangane da irin manufofi da kuma ayyukan da ake ganin ana yi domin al'umma.
Roko nake ga jami'an gwamnatin jihar Kano tun daga kan kwamishinoni zuwa advisors zuwa duk wani political appointment da mai girma gwamna Isa Daure su taimaki al'ummar jihar Kano su yi koyi da abin da Muhammad Garba kwamishinan yada labarai yake wa gwamnatin jihar Kano.
Kamar me
ai ba a samu kwamishina a yanzu wanda yake aikan jiki kan karfi ka'in da na'in gurin fitar da al'ummar jihar Kano da gwamnatin jihar Kano kunya a tsakanin gwamnati da al'umma tsakanin al'umma da gwamnati irin Muhammad Garba ba. Idan ka kula yanzu gwamnatin jihar Kano ta canja salo wurin bayyanawa al'umma irin ayyukan da take yi a bayyane wanda abin ne wanda sai an tace an tankade an rereye za a gaya wa al'ummar jihar Kano abin da gwamnatin jihar Kano take yi wa al'ummar ta.
Dama tana yi wa al'ummar jihar Kano aikin ne
ba a yi kai yanzu kana tunanin cewa gwamnatin jihar Kano
ne zaka amsa musu
ya zaka ce ba a yi duk waɗannan ayyukan da ake yi kana ji gwamna yana karban kambu na zama na ɗaya a gwamnatin arewa wurin ayyuka na alkhairi da ake wa jiha har ka ma yi tambaya
irin wannan kamban ba an ce sai da shi ake ba.
To kana nufin mai girma gwamna sai yayi
a tambaye kare ba an ce sai da shi ake ba.
To ban san inda ake sayarwa ba ban san waye ke sayarwa ba kuma ban san a ina ake siyo shi ba. Mu dai mun san idan jajircewa da kokari yana sa a baiwa mutum kambu to mai girma gwamna ya cancanta a bashi kambu na zama na daya domin Muhammad Garba yana abin da ya kamata gaya wa al'ummar duniya ga abin da gwamnatin jihar Kano take yi.
To yayin da Sale Kala Kawo din ke wannan batu
sai ga ƴan jam'iyyar PDP na Konkusiya irin su Bashir Sanata
kage ya ce ba za su gushe bane wajen yin addu'ar Allah ya tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnatin jihar Kano
domin suna ganin cewa shi kadai ne zai iya kawo mafita dangane da matsalolin da ke addaba Kanawa.
Muna kira da ƴan jihar Kano musamman ƴan Konkusiya da sauran ƴan kishin ƙasa da su fito a ci gaba da yin addu'ar samun nasarar jam'iyyar PDP da dan takarar mai excellency Abba Kabir Yusuf da Comrade Aminu Abdulsalam akan shari'an nan da ake burin mu kullun shine Allah ya rinjayar da gaskiya akan ƙarya Allah kuma ya tabbatar da haƙƙi ga mai shi su fito su addu'a irin wacce muka yi mumun faɗa mun maimaita Allah ya sa kotu ta ba wanda ya ci zabi haƙƙin sa a kotu. Dalilin mu na yin wannan shine muna da burin a zo a raye gari a raye mutanen gari kamar yadda aka yi a gwamnatin Konkusiya aka samar da titina masu matukar muhimmanci aka yi flyovers aka yi underpass dan a samu saukin cinkoso a titinan mu na jihar Kano.
Amma yanzu ita wannan gwamnatin duk bata irin waɗannan aikace-aikacen
ai ta gaza ta kowane bangare in ka dauke ta duk gabar da ka dauka a gwamnatin nan sai ka balla saboda babu inda zaka iya ba su makin excellent kai ba ma excellent ba koda a ce credit ba zaka iya ba su ba
da ayyukan da gwamnatin ta ku ta dauko ta yi watsi da su wannan gwamnatin ta karasa
aiki ko aika sai dai su aikin suka ga dama har yau suka kasa karasa shi irin titinan ne Hayagu sau kusan shekara 6 ana aikin titi amma har yau an gagara gama aikin titi gidan dufuti gwamna an shafe shekara 4 ana ikirarin za a gyara gidan dufuti gwamna kawo da waɗannan kwanakin da aka ƙara a kotu har yanzu an kasa gama gyaran gidan dufuti gwamna ya koma ya tare.
Bashir Sanata
matashin Konkusiya
kuma wai fankwasa kawai ba
kungiya ce aiko
eh kungiya ce to Salisu mu tsallaka wata ziyara da tawagar gidan PA ko kuma Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada suka kai
ga Major General Jafaru Isa mai ritaya.
Kaga yayin wannan ziyara an gabatar da jawabai waɗanda suka fita ta bakin manya a cikin tawaga ta wannan gida irin sa Hamza Darma.
Eh wato sabon SA kenan ga gwamnatin jihar Kano.
Ya bayyana dalilai da suka sanya shi karɓar wannan mukami.
Mun kawo wannan ziyara ne wallahi dan girmamawa da mutuntawa da wahala ka samu soja da kai mukamin General Lawan Jafaru Isa. Da saukin kai irinsa in ka dawo siyasa kwanan nan jira ni an bani advisor mutane da yawa suna ta hayaniya to ko me aka yi mun a tafiyar APC ba biya ni ba. Mai girma gwamna ya bani wannan mukami dan cancanta kuma shi ya san me yasa ya bani. Hayaniya da mutanen da suke kan cewa za a aiki a karkashin wani mutum to ba gaskiya bane. Gwamna da kansa ya faɗa min ya turo waɗansu kan cewa direct za mu aiki da shi. Ina gode masa akan wannan. Allah ya saka masa da alheri. Kuma wannan koyi ake yi da shugaban kasanmu mai girma Muhammadu Buhari wanda tunda ake Najeriya ba taɓa samun shugaba wanda ya kwatanta adalci kamar sa. Don adalci na farko shine kamar yadda sarki labaran ya faɗa ana yin ta domin a gyara tafiyar nan ta mu. Amma a zo a ce an takure ta ga waɗansu mutane kuma Allah iwa wani mutum baiwa kamar shi Sha'ban a zo a ce bai isa ba to sai ga me ya isa kuma waye ya isa. Allah ne mai isar da mutane. Ina tabbatar maka da general mu wannan hayaniya za mu ci gaba da yin ta har sai an tabbatar da gaskiyar magana, an tabbatar da adalci. Mun yarda cewa a yau Sha'ban shi ne jagora domin shi Allah ya ba, wanda duk Allah ya ba kowa ya za mu bi shi. To Sha'ban dai Allah ne ya ba shi. Kuma kusancinsa da gwamna da kusancinsa da shugaban ƙasa, mun banda ku general wanda kowa san ku da mai girma Muhammadu Buhari, wallahi ban san wanda ya fi Sha'ban kusa da shi ba. Kuma ya kamata idan Allah ya yi baiwa ka yarda da baiwar, ka sallama mata kai masu yi maka.
To Honorable Hamza Darma kenan mashawarci na musamman akan ayyuka na musamman ga gwamnatin jihar Kano.
Yayin ziyara da suka kaiwa General Lawal Jafar Isa mai ritaya
a matsayi na tawagar gidan Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada, wakilin al'ummar birni a zauren majalisar tarayyar ƙasa.
Haka yake. To mu je ga Aliyu Sadiq Muhammad Geza,
wanda yake ganin cewa sun dace da samun aikin yi da Honorable Abubakar Salisu Kadawa ke sama musu,
wato a yankin karamar hukumar Kumbotsa kenan.
Babu shakka.
Honorable Abubakar Salisu Kadawa ya samu min aiki a Usman Danfodio University Sokoto a February 13, 2019 shekarar da ta wuce. Na fara aiki tun a lokacin har zuwa yanzu wajen wata 11 kenan ina aiki. Ina aiki a Civil Engineering Department ƙarƙashin Faculty of Engineering kenan. Ina aiki ni academic staff ne, ina koyar da dalibai ala. Ina zaune a Sokoto a halin yanzu, duk ban cika zama a Kano ba saboda aikin na sabon department ne dama aka samu mu a ciki. Ina amfani da wannan damar ne masa godiya. Allah ya saka masa da alkhairi. Abinda ya yi mana babu sanayya, babu komai, kawai ya gamu ne ya taimaka mana, kuma shi ma Allah ya biya mana bukatunsa akan abinda ya yi mana. Allah ya sa ya dace. Amin. Nagode.
Yayin da Aliyu Sadiq Muhammad ke yaba wa dan uwa,
akwai irin su Rabi'u Basar Daune Salisu Bafayo daddai a wannan kumbutsan,
wanda yake ganin wancan aiki da Honorable Abubakar Salisu Kadawa yake yi, wato wani aiki ne da zababbu a wannan yanki suka gaza yi ga al'umma.
Domin ko ba komai a baya an wakilce mu har tsawon shekara 8, ba cas, ba as, ba taimakon kowa, ba taimakon komai. Amma cikin hikimar Ubangiji yau gashi Honorable Abubakar Salisu Kadawa ya shigo, dan kasuwa ne amma ya shigo abun hannunsa bai rufe masa ido ba, yana empowerment, yana dukkan abin da ya kamata. Tsofaffin yan majalisa da suka kasa yin komai yanzu sun fito da abubuwa suna rarrabawa mutane sunan empowerment. To ko ba komai, wannan dole ne mu yaba maka Honorable Abubakar Salisu Kadawa, mu ci gaba da jinjina maka domin kayi abin da a shekara 8 aka kasa yi, yanzu gashi ana fito da kayan ana yi.
Rabi'u Basar Daune
daga yankin karamar hukumar Kumbotsa.
Daga yankin karamar hukumar Kumbotsa, haka yake.
To daga nan dan wasai ina,
sai mu je ga Nura Yelo Bikasko Salisu
daga karamar hukumar Bichi kenan.
Yace wakilin sa na Bichi, wato Honorable Abubakar Kabir Abubakar, sai san barka.
Musamman ma yace bisa yadda yake daukan nauyin karatun dalibai a wannan yanki.
A bisa irin abin da yake taimana ya kawo mana canji na gaske, ba bakon wahala da muke sha a can baya ba. Yanzu alhamdulillah mu yan Bichi muna da godiya, ya biya wa mutane 800 kudin da za su ci gaba da karatu na higher institution daga farin su har su gama.
Dama abin da kuka zabe shi kenan.
Maku? Ah, to hakan idan aka yi an taimaka yanzu, to menene wanda kake so ai ma? Na daya a samu ma da ilimi, na biyu ai ma ayyuka. A yanzu haka akwai ayyukan da yake banni in kai mana. Ai yanzu na fara ko akwai ayyukan da yake mana a karamar hukumar Bichi, wanda a yanzu haka kana shiga cikin karamar hukumar Bichi zaka ga 5 km a yanzu haka an soma ta
ku. Aikin sa ne ko aikin gwamnatin ja?
A yanzu haka ya biya wa mutane 500 wa'anda za su yi jarabawa na jam. Ai a da a baya can mun yi wakilai iri daban-daban, musamman ma wannan jam'iyyar ta PDP a baya, irin su Ahmadu Garba. Me yayi, me zaka iya nunawa ka ce gashi da hannun shi ya riga yau? A yanzu haka wannan bawan Allah ya nema wa mutum 31 offer wadda cewa za su dinga aiki permanent a karamar hukumar Bichi nan. Bawan Allah nan mutumin kirki ne. Ga Ibtila'in Rusau din nan da ya riga ya zo ya afka hukumar nema, ta zo ta kawo tallafi shi ma a jihun shi, ya dada fidda naira miliyan 100.
To kaji Nura Yellow Bikasko daga yankin Bichi.
To ba fayo makalli abin da ya shafi maslahar zabuka na kananan hukumomi.
Magana kake fitar nan da shekara 1 da ɗan watanni dan uwa.
Eh to ai ka san abu ne da akan ce ana fafe gorara na tafiya wanda ba haka ake so ba.
To wataƙila wannan ne ya haifar da shi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano wato Professor Garba Ibrahim Sheka
yin tattaki
har zuwa jihar Bauchi. Domin gudanar da wani taro na kwanaki uku na ƙarawa juna sani akan shirye-shiryen zabukan kananan hukumomin da ke tafe a nan da shekarar 2021.
To bari mu ji Professor.
Fara shirin zaben badi a wannan lokaci ba gaggawa bane, an ce ba a fafe gorara na tafiya. Mun haɗu a wannan guri ne domin mu tunasar da kanmu mun taba gudanar da zabe, wasu mu sun gudanar da zabe sau da dama, to amma a duk lokacin da zabe ya zo yakan zama abu kamar sabo. Sai an haɗu an tunatar da kai, an haɗu an yi tintintini, an samo masana da suka shafi bangaren gudanar da zabe, bangaren tsaro, bangaren shari'a, an zauna an yi bita, an tuttuno abubuwa na da, sannan kuma an yi nazarin abubuwa babbi da suke kunno kai a cikin zabe. To wannan shine yasa muka yi tunanin mu kebe mu bar Kano mu zo wurin da ba za a dame mu ba, sannan mu tattauna akan abubuwan da ake bukata na zabe kafin a yi zabe, shirye-shiryen da ake yi, da irin abubuwan da ake yi a lokaci ko ranar zabe, da irin abubuwan da ake yi kuma abubuwan da suke tasowa bayan an fitar da sakamakon zabe. Shine muka yi tunanin a sami wani jami'i daga hukumar zabe wanda aikin sa dama shine zaben, ya zo ya mana magana akan election process, wato abubuwan da ake bi daki-daki a yi zabe daga farko kafin zaben ya zo, shirye-shiryen da ake yi zuwa ranar da za a yi zaben da kuma ranar bayan an riga an faɗi sakamakon zabe.
To kaji Professor Garba Ibrahim Sheka dan uwa,
wato shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano.
To wataƙila wannan shiri nasu dan uwa baya rasa nasaba da yadda ake jin mutane irin Hajiya Hadiza ƴar waziri,
wato mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APC a karamar hukumar Gizawa,
wadda ta zo domin yabawa Honorable Hudu Usman Zainawa,
wato shugaban wannan karamar hukuma ta su,
da take cewa ya cire tuta ta fuskan sauke nauyin al'umar wannan yanki musamman a fannin lafiya.
Kaga da asibiti sai an kawo mace mai nakuda, sai an je an ta ce ta so littafi na naira 50, mai wa kafin ta dawo danta ya mutu, in mai nakuda ce aka san haka ta mutu. Amma sakamakon ciyaman din karamar kuma geza da Allah ika mana shi zakakuri mai ilimi mai kyauta mai tausayin al'umma, kati kyauta yake bayarwa free,
bayan kati fa ba wani abu,
akwai abu ba diwa mana kai magani kuma kyauta free a bangaren
ga masaihuwa
ga kananan mata, ga mu bangaren mata, da kuwa gashi kamar irin polio din nan da ake yi a hukumar Gizawa.
Hajiya Hadiza ƴar waziri
daga yankin karamar hukumar Gizawa,
kuma mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APC a wannan yanki.
To dan uwa, akwai alƙawari da muka dauka na samun mafita dangane da wancan shiri
na samar da rundunar tsaro domin dakile al'amarin da suka shafi matsalar tsaro a yankin Kudu maso yammacin kasar nan,
wanda Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila ke tabbatar da samun mafita dangane da abin da yake ganin cewa akwai kuskure a cikin sa.
Jama'a musamman daga arewacin Najeriya su kirawo ƴan majalisunsu na tarayya da dattawa su gaya musu matsayinsu cewa wannan abu a rusa shi, raba kan ƙasa zai yi janyowa matsala ce. In zaka iya tunawa Malam Bafanyo, a nan jihar Kano ta kirkiri hizba wanda constitution ya bawa jiha dama ta kirkiri wani abu wanda zai taimaki jami'an tsaro, amma abin takeici da haushi har Supreme Court, ma'ana kotun koli sai da gwamnatin jihar Kano ta je akan ta ga an tabbatar da wannan hizba din, duk da ita ta jiha ce ma ba ta yanki ba. Da haka akwai barazana a cikin wannan abu, kuma wannan abin da ake cewa ya kamata mutanen mu musamman na arewacin Najeriya su sake bude idansu su kalli yanda al'amari yake tafiya, kada kawai a zo a ci mu da yaki muna zaune cewa mu ne da gwamnati, a ringa fitowa da irin wannan shakenci har ya zo mu rasa farcen susa. To wadannan mutane kawai abin da suke buri a Najeriya shine koda gyaran kundin tsarin mulki da suke kira da ko kuma a yi majalisar tattaunawa ta ƙasa, abinda suke so a zo a yi shine kowanne yanki ya ci ƴancin kansa. To suke nema su bullo ta haka, a tunda ba wani abu da yi haka, to bai kamata a ce zonzon din nan guda shida da ake magana fa babu shi a cikin kundin tsarin mulki bai san shi ba. Yin sa aka yi dan a cuci wata al'umma da ake ganin tana da yawa za ta iya dadewa a mulki, ya kamata mutane su farka. Irin wannan tsiyace-tsiyace suna nan za su fara fitowa, dole mu fito mu ce a'a.
Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila kenan, kuma Allah isa wannan labarin mafita da ya bayar ta yi tasiri Salisu.
To amin dan uwa sai dai kafin mu sallama ka san akwai wannan tatabarza da ake ci gaba da samu tsakanin hukumar nan ta Karota da kuma kungiyoyi na adidi ta sahu
wannan haka yake wato matuƙa babura masu kafa uku
akan batun rijistar nan da gwamnatin jihar Kano ta wajabtawa duk masu sanar adidi ta sahu su yi ta anan jihar Kano
wannan haka yake to akwai wani sabon labari ne
eh wato sanarwa ce ta fito daga ofishin shugaban hukumar Karotan wato honorable Baffa Babbadan Agundi
na'am
a wani zama da yayi daga mayar shugabannin kungiyoyi
na matuƙa waɗannan babura masu kafa
yawa wanda yake cewa biyo bayan kiraye daga mayar waɗannan kungiyoyi suke yi wato karkashin Alhaji Mansur Tanemu wanda suke ta kiraye akan gwamnati ta bude wannan shafi na yin rijista kamar yadda ta alƙawarta
kuma ta bude musu wa'adi kenan ba
to bisa wancan kiraye ne dan uwa shugaban hukumar honorable Baffa Babbadan Agundi yake cewa mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
na'am
ya amince da sake bude addressing domin gudanar da yin wannan rijista
har na tsawon makonni biyu ko
wanda zai ba su damar su karasa
wannan haka
wanda yake tabbatar da cewa za a bude wannan address ne daga ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu wato 13 ga wata na Janairu na wannan sabuwar shekara ta 2020 da muke ciki
to Allah ya sa a dace Salisu
da wannan kuma sai mu Bakar mai sararo dan uwa domin yin sallama
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
to mai sararo a madadin Nasir Salisu Zango dake jagorantar shirin da kuma shi Salisu Bafayo da muka gabatar da shirin tare sai abokan aiki irin su Khalid Chatima da Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isa dan kwarano sunana nake fatan zamu yi hutun karshen mako lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh